This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jamai Ali da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da takaddama game da nada shugabannin majalisar Najeriya.
Yalla be tun bayan dambawar a tsige ka wato yau kusan watanni 11. Wai me zaka fada in Adama, me yasa ne ka bar Najeriya?
Abin da yasa na bar Najeriya kai musu tuni. Annabi Musa ya hijira, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya hijira, kuma na tabbatar musu ba ƙarya nake ba, so biyu aka so a kashe ni. Kai da ana so a kashe kashe ka zauna kana wawanci.
Tsohon gwamnan jihar Adamawa kenan Murtala Inyako, wanda aka tambake shi daga mukaminsa a shekarar da ta gabata. Bayan labaran duniya za ku ji ƙarin bayani. Yanzu dai ga halin da duniya ta wani.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Yau Litinin, kasashen kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa G7 a takaice suka yi wa kasar Rasha kashedin cewa za su zafafa takunkumin kare tattalin arzikin da suka aza mata, sai fa idan Rasha ta kaddamar da yarjejeniyar tsagaita bude wuta domin kawo ƙarshen fafatawa da ake a gabashin kasar Ukraine tsakanin 'yan tawaye, 'yan aware da kuma sojojin gwamnatin kasar. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce an samu haɗin kai sosai wajen ci gaba da matsawa a ƙasar Rasha lamba a saboda shishigin da ta yi a rikicin ƙasar Ukraine da kuma kamfice zirin Crimea da ta yi. Shugaba Obama ya ce take-taken Rasha a ƙasar Ukraine yana raunana Rashan da kuma 'yan Rashan. Mr. Obama ya yi wannan furucin ne a wajen wani taron 'yan jarida bayan da aka kammala taron ƙolin ƙungiyar G7 a ƙasar Jamus. Karo na biyu kenan a jere da ba a gayyaci shugaban Rasha Vladimir Putin halarta taron kolin kungiyar ba. An ki gayyatar shugaban Rasha a bara bayan da ya kamface zirin Crimea. Kasashen kungiyar G7 dai sun hada hadda Amurka da Jamus da Birtaniya da Faransa da Italiya da Canada da kuma kasar Japan.
Waɗanda suka cancanci jefa kura'a a kasar Turkiya sun jawo shirin shugaban kasar na faɗaɗa ikon sa burki. A lokacin da jam'iyyar Justice and Development da ake kira AKP a takaice, wadda take jan ragaman mulkin kasar a karo na farko, ta kasa samun rinjaye kai tsaye. Babban koma bayan da ta samu cikin shekaru 13 kenan. A wata sanarwa da ya gabatar yau Litinin, shugaba Recep Tayyip Erdogan ya ce yana da mahimmanci dukkan 'yan siyasan su nuna halin sanin ya kamata da dattako domin a ci gaba da samun kwanciyar hankali a ƙasar da kuma kare ci gaban da aka samu ta fannin ɗorewar mulkin demokuraɗiyya. Shugaban ya ce ya yi imanin cewa sakamakon zaben da bai baiwa wata jam'iyyar dama kafa gwamnati ita kadai ba zai sa kowace jam'iyya ta yi nazarinsa cikin natsuwa. Jam'iyyar AKP ta yi hasarar rinjayen da take da shi a majalisar wakilan kasar a zaben da aka yi jiya Lahadi, da ya zama kayi ga begen shugaba Erdogan na sake yi wa tsarin mulkin kasar kuskurima domin karawa shugaba iko. Shugaba Erdogan ya nemi samun kashi biyu daga cikin uku daga cikin wakilai 550 na majalisar dokokin kasar domin cimma burinsa. Sakamakon ya nuna cewa jam'iyyar AKP ta samu kimanin kashi 41 daga cikin 100, ƙasa da kusan kashi 50 daga cikin 100 da ta samu a shekaru huɗun da suka shige.
Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben ƙasar Burundi ta ba da shawarar cewa a maida ranakun yin zaɓe bayan da tarzoma ta ɓarke bayan da shugaban ƙasar Nkurunziza ya yanke shawarar tsayawa takara a karo na uku. Yau Litinin, hukumar zaben ƙasar ta ce ta ba da shawara a gudanar da zaben wakilan majalisar wakilai a ranar 26 ga wannan wata na Yuni idan Allah ya kai mu. Sannan a yi zaben shugaban ƙasa a ranar 15 ga watan Yuli. na majalisar dattijo kuma a ranar 24 ga watan Yuli idan Allah ya kai mu. Tunda farko an shirya yin zaben shugaban kasa a ranar 26 ga watan Yuni, to amma ba a yi yakin neman zabe da ya kamata ba a saboda zanga-zanga da kuma yunkurin juyin mulki da aka yi a watan jiya a Bujumbura babban birnin kasar. Wani babban mukarrabin shugaban kasar ya faɗa wa muryar Amurka cewa tilas shugaban kasa ya soke ranakun zaben da aka shirya yi tun da farko, kuma ana sa ran cewa cikin 'yan kwanaki masu zuwa zai yi hakan.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga dukkan alamu an shiga kafar wando daya tsakanin magoya bayan matsayin jam'iyyar APC na nadawa jam'iyyar kasa shugabanninta da waɗanda ke ganin cewa jam'iyyar bata bi tsarin demokradiyya ba a wajen tabbatar da wannan tsarin na fitar da 'yan takara. Ga dai Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Tsohon gwamnan jihar Sokoto yanzu kuma zababben dan majalisar dattawa na Najeriya Dr. Aliyu Maga Takardawa Mako ya bayyana min a fira da nayi da shi a Abuja cewar babu shakka za su bi duk matakan da ya kamata a dauka domin a tabbatar da cewa ba a samu baraka ba, kuma duk wanda aka zaba din zai aiki tare da shugaban kasa Muhammadu Buhari ba tare da takon sakar da aka samu a baya ba lokacin Jonathan da waɗansu shugabannin majalisar kasa.
Ayuma, ina tabbata maka cewa duk wanda yake majalisar tarayya ko ta bakile ko ta dattije na kasar Najeriya wani gwamna ko dan majalisa na jiha fata shine ya aiki hannu da kawai da kawai daga wani tarayya kwarin jagorancin janar Buhari Bari don a cimma nasara. Dalilin Umar mun zagar janar duk wani jiya ko'ina mun yar kowa da jama'a, kuma jama'a suna da kuduri mai yace wani abu da zai musana alheri a wannan zaman, don haka ba za mu zo mai da aje ana wani abuwa na rashin tuwar kai ko da lama. Duk yadda ta kasance mun san cewa Allah ka bada mulki ga wanda so kuma sadda yazo, don haka duk wanda ya samu mun tabbata cewa za mu haɗa kanmu aiki tare da fara shugaban kasa don cimma nasara wannan kasa ta samu shawuka matsalolin da take suka dabe ta ce kawai shekaru Umar. Domin janaral shi kadai ba zai ci masara ba, shi kadai yaki ba, sai duk jama'a mu da ƴan majalisa da ma sauran jama'a kasa sun ba da goyon baya, kowa ya yi nasa bangare ake ci masara amma da kiro. Ina imani da Allah ya umar zai haka.
In ka tuna lokacin da aka yi zaɓen Aminu Tambuwal a matsayin kakakin majalisa, ba shi ne zaɓin jam'iyyar PDP ba a wannan lokacin, sai suka zo suka abin da ake cewa juyin mulki, kamar suka zo abin da jam'iyyar ta ce a yi ba shi ne mafi yawan 'yan majalisar suke so a haifar daga kowace jam'iyya ma, sai aka zo ana ta zaman doya da manja wurin mulkin kasa tsakanin fadar gwamnati da majalisar tarayya karkashin jagoranci Aminu Tambuwal. Shi ne ake ganin kada irin haka yanzu ya sake faruwa tsakanin majalisar dattawa, alal misali ko da ta wakilai, tunda su ma wakilan sun ce ba su amince da nadin da jam'iyyar ta yi musu a majalisar su ba.
Umar, ba zai faru haka ba, ban so in kuma mutum magana wancan lokaci ba, da wancan lokacin wannan gwamnati da ke wannan karkashin jagorancin Jonathan ba ta san yadda aka mulki na tafi mu zama tare mu yi tafiya don taimako da ba, kuma ni na san yadda aka wannan takaddama ta Honorable Aminu Tambuwal gwamnati Sokoto na yanzu kafin ya zama speaker. Ni aka kira kusan kamar za a yanka ne, an kira ni ya kai sau biyar cikin fadar gwamnati tarayya. Na gano cewa president ba shi ne bai shawa Tambuwal ba, wasu mutane ke son shi fadanci, kuma na gaya mata gasar zanen gaban shi ga shi mataimakin shi na wadi da Dr. Bello Haliru, alhali ba daidai ba ne, kuma na faɗan fasaha gaban shi cewa wannan ya kamata ya cire hannu, wannan magana ba daidai ba ne tun lokaci. Kuma idan aka zo kuma ga yake ai da an yi zaɓe an ƙare ai president wanda ya sayar da ake tafiyar da mulki, sai cewa na sabbata ku zo mu haɗa mu wajen aiki, dama duka mu da ku ma'anar mu guda ma'ana shi ne ai majama aiki, ba na bude babu wani abu na kashin kai, idan ma ko fate ko wani ya ce ga ni kaso bai zama ba, duk wanda ya zama ai jama'a ku zabo shi, majama zai yi aiki, ko fatan mu shine wannan kasa ta je Allah ya bamu iko makam canji na gaske wanda yake alfanu ga jama'a gaba daya, ce alhamdulillah gwamnati akai.
Tsohon gwamnan jihar Sokoto kenan, kuma yanzu zababben dan majalisar dattawa na Najeriya Dr. Aliyu Maga Takardawa Mako a tattaunawar da na yi da shi a Abuja. Yanzu dai jam'iyyar ta APC ta fara tuntuɓar mambobinta domin tabbatar da wannan matsalar ta zaɓin da aka yi wa 'yan majalisar bai kawo ta hatsaniya ko rigima a cikin jam'iyyar ba, abin da ya sa yanzu jam'iyyun adawa musamman jam'iyyar PDP ta fara yin dariya cewa an fara ganin su a rana. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
fadar yayi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu mu hada yayi mu daina fada
madalla a gaishe da Umar Faruk Musa. Tun biyo bayan tsige gwamnan jihar Adama daga mukamin Sabara waccan bai samu komawa jihar sa ba sai wannan karan, wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya gana da shi.
Babban magana kam shine muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kawo wannan canji, kuma ba zai da Allah ya kawo shi cikin ruwan sanyi. Ya kawo cikin ruwan sanyi, sauran duniya gaba ɗaya sun ga abin da muke ciki, suka ce Nigeria ya isa. Me zan faɗa wa shugaban ƙasarmu yanzu? Na farko dai, ka san mu a nan, mu musulmai ne da Christians. Kowanne a cikin littafinmu an ce in akwai wani addu'a da za ka yi wanda Allah zai karɓa maka, me wani addu'a ya kamata ka yi? Aka ce maka ko kana Christian ko musulmi, kai wa shugabanka addu'a Allah ya bashi nasara, don nasarar shugaba ya zama alheri a gare mu.
Yalla bai, tun bayan dambawar tsige ka wato yau kusan watanni 11 aka ji tsoriyar ka, wasu sun ce ka sulale ka fita kasan waje, yanzu gashi ka dawo. Wai me zaka faɗa in Adama, me yasa ne ka bar Najeriya?
Abin da yasa na bar Najeriya, kai musu tuni, Annabi Musa ya yi hijira, Annabi Isa ya yi hijira, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya hijira, annabawa ma suna hijira. Kuma na tabbatar musu ba ƙarya nake ba, so biyu aka so a kashe ni. Ka ga da ana so a kashe ka sai ka zauna kana wawanci.
To amma da ka dawo kuma hukumar nan ta AFCC daga dawo ka kuma sai gashi kuma tana neman ka ruwa a jallo kan wasu kudaden da ake zargin kan cewa gwamnatin ka ta kashe. Menene gaskiyar batun ne?
Ba ka san da bana nan ara-ara, in ka je AFCC littattafai da aka yi ta yin ƙarya na jamhuri da sauransu a kaina yana da yawa. Sun ci haje suka ce suna nema in zo, sai na jance to gani kai tambayanka, kuma ka kawo mini shaida ko a rubuce ka kawo mini shaida wanda ni na yi magudi a zamana na Adamawa. In ka je ka samu kudi na a ƙasan waje, ba kurun ka ɗauki wani kuɗi ba ka kai ni gidan fusina, banda guda ɗaya dala account a ƙasan waje, banda fili gidana a ƙasan waje, ko wasu kwa mita of land banda shi a ƙasan waje.
Kila jami'an tsohon gwamnatin ka ne suka yi ko menene ne?
Ni kama na wani sani ba, ni dai ban yi maguɗi da kowa ba, na ƙare aiki na tsakana da Allah, kuma don rashin maguɗi ne yanzu zan je cikin gadona in kunta ƙarfe 7 na dare. Waɗannan da suke maganganun nan suke cewa ni kaja kaja, to ina faɗa maka su ba sa iya baccin awa ɗaya da daddare cikin air conditioner, zufa suke yi.
Waya kake da ɓangaren da suka tsige ka yanzu?
Kasan mu muna da imani. Na farko kam duk abin da ya faru a duniyar nan Allah ya sa ya kaddara. In ba Allah ya kaddara zan barin wannan aiki kama ka ba, ba da zai zan zama tun ba na bar aiki da yake na bari, banda wani shakka cewa wai za a kai ni wani wuri a yi mini bincike. Ha waɗansu ma da suka ce mini sun ja shi bincike, na ce ka kawo su ko daga cikin kabarin su ne su faɗi magana.
Ta ƙashe me sakon ka ga 'yan siyasar jihar Adama musamman ma jami'a ka ta APC?
Muna musu fatan alheri, muna musu fatan alheri. Kowa da Allah ya ba shugabanni ko kansila na Mayo Balwa Ward, ina masa fatan alheri. Muna fata Allah ya tsarkaka musu zuciya su yi aiki na jama'a kamar da ya kamata, kuma ya zamanto karɓaɓɓu su akan aikinsu, yadda su ma in sun bar aiki kamar da na bar aiki, ina dawa gari kowa ya fito yana ce maka barka da zuwa.
Madalla a gaishe da Ibrahim Abdulaziz. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na ci a karfe 4:44, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
Kasashen Afirka hudu da ke wakiltar nahira gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20, wato Najeriya da Ghana da Senegal da Mali, duk sun tsallake zuwa zagaye na biyu na gasar. Barcelona ta lashe kofin zakarun Turai karo na 5 a tarihi, tare da wasu kofuna biyu a kakar wasanni ta bana. To ko yaya magoya bayan club din suke ji?
Gwargwado na san cewa Barcelona suna da 'yan kwallo kamar 'yan kwallo na gabansu irin Lionel Messi, Suarez da Neymar. Gaskiya ba kowa inna defenders na kwallo ka iya taron su ba.
Kasashen Rasha da Qatar na cikin zaman dardar na yiwuwar rasa tikitin karbar bakuncin gasar cin kofin duniya da FIFA ta basu. A fagen tennis kuma darajar Stan Wawrinka ta karu a jerin fitattun ƴan wasan tennis na duniya bayan da ya lashe gasar French Open ta bana. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin labaran wasanni. Ni ne Murtala Faruk Sanyinna. Bari mu fara da gasar cin kofin duniya ta matasa, inda dukkanin kasashe hudu dake wakiltar nahiyar Afrika a gasar kwallon kafar matasa ƴan ƙasa da shekaru 20 ta cin kofin duniya a kasar New Zealand sun sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na ƴan 16 na gasar. Kasar Ghana ce da ya taso matsallakewa bayan da ta zo ta farko a rukunin su na bi da maki 7 sama da Austria, inda kuma suka fitar da kasar Argentina da ta taba lashe kofin gasar har sau 6. Kasar Mali ko ta kare wasannin na matakin rukuni ne a matsayin ta biyu a rukunin su na D da maki 4 kasa da Serbia. To sai dai kasashen biyu na Afrika za su fuskanci juna a zagayen na ƴan 16. Ghana wacce ita ce kadai kasar Afrika da ta taba lashe kofin a shekara ta 2009. Na fatan maimaita tarihin wasan takarar na uku na gasar ta matasan Afrika da aka gudanar a kasar Senegal a watan Maris da ya gabata, inda ta doke kasar ta Mali. Kasar Senegal ma ta sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu, duk kuwa da cewa ta zo ne ta uku a rukunin su na C kasa da Portugal da Colombia. To amma ta sami damar tsallakewa ne a zaman daya daga cikin fitattun na uku. Senegal din za ta kara ne da kasar Ukraine. Sai kasa ta hudu da ta tsallake ita ce Nigeria, wacce sakamakon doke Hungary da ta yi a jiya Lahadi ta kare shi a matsayin ta biyu a rukunin su na E. Nigeria wacce ita ce zakarun matasan nahiyar Afrika za ta kece raini ne da zakarun nahiyar Turai wato Jamus a zagaye na 'yan 16 na gasar. To sai dai kuma lamarin fa ya sha bamban a gasar cin kofin duniya ta mata da aka soma ta ƙarshen mako nan a kasar Canada, inda nahiyar Afrika ta soma da bakin labari domin ko kasar farko da ta buga wasa daga cikin kasashe uku dake wakiltar nahiyar ta sha kashin gaske. Kasar Jamus ce dai ta ragargaza kasar ta Cote d'Ivoire da zunzurutun ci 10 da nema a karawar su ta matakin rukuni a safiyar yau din nan. Don a cikin mintuna 35 na farko na wasan ne dai kasar ta Jamus ta jefa kwallaye har 5, inda ta jefa ta 6 ana dab da tafiya hutun rabin lokaci. Ghana kuma ta kara zura wasu kwallayen 4 bayan dawowa rabin lokaci na 2. Wannan ko ita ce nasara ta 2 mafi girma a tarihin gasar, inda ta farko din ita ce sa'ad da kasar ta Jamus ta doke Argentina da ci 10-11 da nema a shekara ta 2007. Sauran kasashen na Afrika da ke cikin gasar wato Nigeria da Kamaru duk za su buga wasannin su na farko ne a yau din nan. Yanzu haka dai ƴan matan na Najeriya na can suna fafatawa da takwarorin su ƴan kasar Sweden, yayin da an jima kaɗan kuma kasar Kamaru za ta kara da Ecuador. Tun da farko dai a wasan buɗe gasar mai masaukin baki wato Canada ta doke kasar China da ci ɗaya mai ban haushi a rukuni A, inda ita kuma kasar Netherlands ta doke New Zealand ita ma da ci ɗaya da nema. A rukunin B kuma kasar Norway ta doke Thailand da ci 4 da nema. Kasar Togo ta fitar da ɗan wasan gaba da ke takale da club din Tottenham, Emmanuel Adebayo, daga cikin jerin ƴan wasan kasar. Hakan ko ya biyo ne bayan kasawar ɗan wasan na isa da wuri a lokacin da aka shata. A ranar Lahadi mai zuwa ne dai kasar ta Togo za ta soma wasannin ta na neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2017, inda za ta soma karawa da kasar Liberia. To amma mai horar da ƴan wasan kasar Tom St. Fit ya ce za su iya kura ba tare da Adebayo ba da mai tsaron gida Kosi Agasa da kuma Floyd Ayite, waɗanda duk suka ke isa kasar cikin lokaci. Kocin ya ce wannan ko zaɓin su ne domin ko ba wata matsala tsakaninsu da kowane ɗan wasa, don haka yake ganin ƴan wasan uku ba su da ra'ayin bugawa kasar su wasa a wannan lokacin. Ana sa ran kungiyar kwallon kafa ta West Ham da ke Ingila za ta bayyana sabon kocin ta nan da sa'o'i 48. West Ham din dai yana farautar samun koci wanda zai maye gurbin Sam Allardyce, wanda aka bayyana korarsa a wasan club din ta ƙarshe ta kakar wasanni ta bana wacce ta sha kashi a hannun Newcastle. ana kuma hasashen dauko dan wasan baya na club din Slaven Bilic wanda ya buga wa club din wasa tsakanin shekara 1996 da 97 wanda kuma ya horar da yan wasa a kasar Turkiya har tsawon shekaru 2 inda daga bisani ya zama kocin kasar Croatia. Ungiyar kwallon kafa ta Barcelona da ke kasar Spain ta kammala tarihin lashe kofuna uku a kakar wasanni daya, biyo bayan lashe kofin gasar zakarun Turai wato Champions League a ƙarshen mako. Barcelona ta daga kofin ne kuwa bayan da ta doke club din Juventus da ke kasar Italia da ci 3-1 a wasan ƙarshe ta gasar a birnin Berlin. Wannan ne karo na uku da Barcelona take daga kofin na zakarun Turai a cikin shekaru 6, kuma shine kofi na 5 na gasar ta zakarun Turai da ta lashe a tarihi. Kafin kofin na zakarun Turai dai Barcelona ce ta lashe kofin gasar La Liga da kuma kofin kalubalen ka na Copa del Rey na kasar ta Spain. Hakan ko ya kai ƙarshen zaman shahararren dan kwallon club din Xavi tare da gagarumin nasara. Ba shi kadai ba ma, magoya bayan Barcelona a duk fadin duniya sun kwana da farin ciki.
Ni sunan Abraham. A gaskiya wasan yayi sha'awa kwarai da gaske. Dai ni ba tsammani yayi daidai wallahi.
Kana ganin Barcelona ya cancanta a ce ta lashe wannan kofin?
Kwarai da gaske, saboda dama gaskiya suna da fitaccen ƴan kwallo wanda aka san da duniya ta san da su. Kowa dama ya riga ya ba su ne, to kasan sai dai kwallo a ce sai an buga.
Sunana Abubakar Umar Sadiq. To gaskiya Allah na goye baya Juventus. Ganin cewa kowane lokaci ana buƙatar canji, da yake mun san su samu matsala saboda defense ɗinsu guda wanda aka gani sanannena ya samu matsala lokacin da suna wasa ta training kai a buga wannan wasan.
Kana ganin wannan ne ya ba Barcelona dama kenan ta yi abin?
To gaskiya Barcelona yana tabbatar ma da cewa ko ba da wannan ba, gaskiya bisa ga shahadar ta ga kwallon kafa, to babu shakka za ta lashe wannan kofi ga yadda muka ga takin kwallon ta na yau.
To sunana Abdulkadir Muhammad Umar. Ni dai gaskiya wasa ta yi min daɗi kuma na horin ciki wadda ta kasance, saboda babu mai expectation a yi wasa haka final a cishi 3-1.
To kana ganin menene ya ba watakila Barcelona sa'a akan Juventus a wannan wasan?
Gaskiya sa'a da ba sa ta samu a wannan wasa illegal ɗin da ta ci minti 10 da ware kwallo.
A ci gaba da binciken zarge-zargen cin hanci da rashawa a hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA, kwamitin da ke gudanar da binciken ya bayyana cewa kasashen Rasha da Qatar kan iya rasa damar karɓar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya idan har aka sami tabbacin sun ba da nasiyan goro ko toshiyar baki ga jami'an hukumar ta FIFA. FIFA din dai ta baiwa Rasha tikitin karɓar bakuncin gasar mai zuwa ta 2018, yayin da Qatar kuma za ta karɓi bakuncin gasar ta shekara ta 2022. To sai dai shugaban kwamitin binciken ya ce za a iya soke damar ta karɓar bakuncin gasar ta duniya, muddin aka sami hujjojin cewa sun ba da cin hanci domin samun damar. Shugaban hukumar ta FIFA Sepp Blatter dai ya bayyana aniyar sa ta yin murabus kwanaki 4 bayan sake zaben sa a wa'adin mulki na 5 sakamakon wannan badakalar ta zarge-zargen cin hanci da ta mamaye hukumar. A lokacin babban taron hukumar na makon jiya ne dai a birnin Zurich aka tafke wasu jami'an FIFA din da zargin cin hanci da rashawa. Fagen tennis kuma, ɗan ƙasar Switzerland Stan Wawrinka ya sake ɗagawa zuwa cikin fitattun zakarun tennis 5 na sama a duniya bayan da ya sami nasarar lashe babbar gasar tennis ta French Open ta bana. Wawrinka ya lashe gasar ne bayan da ya doke mutum na farko a duniyar tennis Novak Djokovic a wasan ƙarshe na gasar. Matsayin na Wawrinka dai ya faɗi ƙasa daga na 4 zuwa na 9 a watan Fabrairun da ya gabata. To amma wannan nasarar ta sake ɗaukaka shi zuwa cikin 5 na sama. To sai dai sarki a da wato Rafael Nadal kam ya ƙara yin ƙasa sakamakon wargaza mafarkin sa na lashe gasar ta French Open karo na 10 da Djokovic ya yi, sadda ya fitar da shi da set 3 jere a matakin quarter final. Yanzu dai Nadal wanda a da yake a matsayin na 7 ya ƙara komawa ƙasa zuwa na 10 a duniyar tennis. To da wannan kuma muka zo ƙarshen shirin labaran wasanni na wannan makon. Sai kuma Litinin ta makon gobe za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu kuma a madadin sauran abokan aiki, Murtala Faruk sanyin da ne yake muku sallama tare da fatan alkhairi, mu kasance lafiya.
kuma sashen shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ko da 8 ga watan Yuni rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta tsayar domin karrama tekuna. Manufar ita ce tunatar da jama'a akan amfanin tekuna ga dukkan rayuka a duniya da kuma jawo hankali akan tasirin ayyukan ɗan adam ga teku. Takin wannan shekarar shine lafiyar teku da lafiyar duniya da kuma mai da hankali na musamman akan gurbatar yanayi a sakamakon roba. Girman teku ya mamaye kusan kashi 3 cikin 4 na fadin duniya kuma ya kunshi kashi 97 na ruwan da ke wannan duniyar. Bugu da ƙari, tekuna na bada kusan rabin iskar da bil'adam yake shaka a duniya da taimakawa sauyin yanayi da shanye numfashin da muke fitarwa da kuma taimakawa dimbin rayukan da ke cikin duniya. Rayukan kusan rabin jinsin dabbobi da tsirrai a wannan duniyar sun dogara ne akan tekuna. Haka kuma tekuna da fa'ida wajen ƙara ingancin rayuwar bil'adama. Babu makawa, tekuna na da amfani ga tattalin arzikin duniya saboda irin rawar da suke takawa wajen sufuri da shakatawa. Ganin cewa ba kai ga binciken kaso 95 cikin 100 na ƙarƙashin tekuna ba, babu shakka za a iya samun magungunan cututtuka da yawa domin warware matsaloli bila adadin. Kuma duk da haka, kashi 40 na tekun da ke duniya ya gurbata sakamakon ayyukan ɗan adam, kamar kamun kifi fiye da yadda ya kamata a kama da kuma rasa muhallin halittu da ke zama a gabar teku duk sakamakon tarkacen roba. Wasu tarkacen suna zuwa ne daga sharar jiragen ruwa, wasu kuma daga rafuka yayin da suke gangarawa zuwa teku. Jama'a, misalin tan miliyan 8 na shara ne ke gangarawa tekuna a kowace shekara. Da zarar sharar ta fada teku sai ta faffashe har sai ta koma ƴan ƙananan robobi. Sharhi ya ci gaba da cewa tarkacen roba babbar matsala ce saboda suna ɗaukar lokaci kafin su lalace a cikin ruwa, kuma sukan dabaibai halittun teku kamar su halittar murjani ko coral reefs a turanci, kuma dabbobin ruwa na iya cinye sharar. Bincike ya nuna irin illar da roba ke yi akan jinsin halittu fiye da 650 waɗanda ake samu a ruwa. A ranar teku ta duniya, wajibi ne mu tuna cewa lafiya da tsaron teku abu ne da ya shafi kowa da kowa, kuma bai kamata a yi watsi da shi ba. Dole sai mun zama 'yan ƙasa na gari ne za mu iya kiyaye lafiyar tekunanmu da kuma tabbatarwa tekunan wannan duniya sun amfani mutane da ke tafi a shekaru da yawa masu zuwa. Me za ka yi domin kare teku? Ana iya faɗa mana a shafukan zumunta kamar haka: #OurOcean2005. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma ga labarai amma a taƙaice.
Ƙungiyar ƙasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa G7 a taƙaice a yau sun yi wa ƙasar Rasha kashedin cewa za su zafafa takunkumin karya tattalin arzikin da suka azamata sai fa idan Rasha ta ƙaddamar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta domin kawo ƙarshen fafatawa da ake a gabashin ƙasar Ukraine tsakanin 'yan tawaye da 'yan aware, wato 'yan aware da kuma sojojin gwamnatin ƙasar. Hukumar zaben ƙasar Burundi ta ba da shawarar cewa a maida ranakun yin zaɓe bayan da tarzoma ko kuma zanga-zanga ta ɓarke bayan da shugaban ƙasar Nkurunziza ya yanke shawarar tsayawa takara a karo na 3. Yau Litinin, hukumar zaben ƙasar ta ce ta ba da shawara a gudanar da zaben wakilan majalisar wakilai a ranar 26 ga wannan wata na Yuni idan Allah ya kai mu, sannan a yi zaben shugaban ƙasa a ranar 15 ga watan gobe.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Bell, ni Maryam Dauda ki cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.